Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya ji mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Sauraronmu, kamar yadda kuka sani, a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 24 ga watan Mayu na shekarar 2023, maganar kenan.
A yau shirin namu na yau zai ci gaba da tattaunawar da muka fara a ranar Litinin din nan da ta gabata akan shirye-shirye na din sabon zababben shugaban kasa a Najeriya, inda muka duba matsalar ilimi a kasar da hanyoyin da za a magance ta.
A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa ya tattauna da baki masana da waɗanda abin ya shafa a zauren tattaunawar mu akan wannan batu.
Sai ku kasance tare da mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
Kamar yadda muka faro muku tattaunawa akan tabarbarewar ilimi a Najeriya, a yau zamu ci gaba da wannan tattaunawar akan hanyoyin da ya kamata sabuwar gwamnatin da za a rantsar ta bi wajen magance wannan matsala. Ga wakilinmu Mustafa Nasir Batsari da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu.
An samu gibi sosai wannan yajin aiki da malaman jami'o'i suka share watanni 8 suna yi a Najeriya a cikin wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari mai shirin barin gado. A ya za a cika wannan gubi, a misali shi sabon shugaban kasa da zai hau yanzu, me zai yi cika wannan gibi da aka samu?
Wato da farko dai zan koma kan maganar Dr. Muhammad Dantala Aliyu na game da cewa wato idan muka dubi abin komai ka cokan akan dalibai yake karewa da kuma iyayi, musamman idan ka lura da irin wato karatun da suke yi babu inganci sosai. Iyaye masu hali za su kwashi iyalansu su mai da su iyayensu su mai da su kasashen waje ko makarantun nin kuɗi inda za su shiga da karatun su. Mafi yawanci kuma na talakawan su suka fi yawa a mafi yawancin jami'o'in Najeriya, saboda haka sai ya kasance ko dai sun manta karatun kafin lokaci ya kai, ko kuma wanda suka san karatun wato sun shiga rudu kafin a ce an sake dawowa daga bakin yajin aiki. Sai ya kasance sun wato certificate din kawai ake nema, takardun shaidan kawai ake nema na gama makaranta ba tare da an koyi wani abu mai nagarta ba. So an dauki lokaci ana takihika tsakanin malaman jami'a da gwamnatin tarayya a bangare daya. Kusan kowane lokaci idan aka ce an fara wannan dambarwa, zaka tadda cewa wato su iyaye wato malaman jami'a sukan nemi wato samun sassauci daga wurin iyaye domin su mara musu baya, domin su ga cewa tare suke a matsawa gwamnatin tarayya wato kaimi don ta sassauto ta yi abin da malaman jami'a suke yi. Ko shakka babu wannan irin abin yana da illoli da yawa, musamman lura cewa ƙarshen ta dai idan aka yi ta yi aka je aka dawo kuɗaɗe ne za a biya malaman nan ba tare sun yi karantarwa nan ba. Duk da cewa waɗansu daga cikin su haƙoƙin su ne da dama ya dace a biya su, amma ba su karantarwa, sannan kuma idan suka dawo ba lalle bane su karantar da ya dace. So sai ka iske an gwamnati ne ke asara, dukiyar al'umma ne ake banzatarwa saboda wannan yajin aiki. Na ɗaya kenan. To ina mafita? Saboda wannan abu ne da idan muka lura shekaru 30 da suka wuce ba abin da ya sassauta, kullun gaba da yake. In banda wannan zango da aka ce an yi wannan yaji wata 8, sannan ba a biya malaman yadda ya dace ba, kamar da shi shugaban kasa Buhari ya ce shi ba zai biya ba dun ba su yi aiki ba, annan ne kadai zaka ce kila an samu kuma shi ma suna kotu ba lalle bane a ce kila za su iya zuwa kotu ta ba da dama a ce a je a biya su ya za mu fito daga cikin wannan matsala
yanzu ai kaga ita wannan gwamnati nata ya kare yanzu shi sabon shugaban kasa in yazo me zai yi dan kar a koma a gidan jiya
to anan ababe ɗaya ko biyu ko uku ne kamata mun sani kudaden da suke shigo ma gwamnatin tarayya lura da irin matsalolin da suke gabanta ba lalle bane in ka lura da kasafin kudin da ake yi a Najeriya irin wanda ake ware ma ilimi ba lalle bane su ware irin wa'annan to menene mafita dole malaman jami'a akwai kamar alal misali akwai jami'o'in jihohi akwai na gwamnatin tarayya sannan akwai na masu zaman kansu kudaden da ake biya a makarantun a jami'o'in gwamnatin tarayya zaka iske kudaden ne ba su ta kariya sun kariya ba kuma su suka fi dauke da dimbin daliban nan so sai a zo matsaya a ce an fitar da wani tsari gwamnatin zaru ta fito da wani tsari da ya kasance za a sanya iyaye a cikin wannan tsari za a sanya kwamitin malaman jami'o'in a ciki da ita kanta gwamnatin tarayya domin dama kudaden nan ya kasance ayyuka za a yi a fitar da tsari kamar alal misali za a ce daga nan zuwa shekara 10 masu zuwa kowane shekara za a ƙara ma kudin za a ƙara kudin makaranta da 10,000 ya kasance kenan in aka shekara 10 kudin makaranta in yana 30,000 ne bana wannan shekara to kafin shekara 10 masu zuwa zai koma 130,000 kowane shekara ya kasance akwai wannan tsari idan dan dalibin ka zai dawo makaranta zai dawo 10,000 wayannan karin sai ya kasance kowanne jami'a tana da committee na iyaye da malamai da kuma gwamnatin tarayya akwai abubuwan da suke damun makarantun ne na rashin azuzuwa na rashin kayayyakin karantarwa da sauransu sai ya kasance daga nan za a dinga diba ana gyara azuzuwan karatu ana gyara wurin kwanan dalibai ana gina waɗansu azuzuwa da sauran hidimomi ita kuma gwamnatin tarayya a nata bangaren ya kasance dole jin dadin malamai da walwalan su shi za ta duka ta mai da shi mafifiko don idan ba haka aka yi ba wannan matsalar da aka samu ba wucewa za ta yi ba saboda haka gwamnati mai zuwa dole ta zauna da wa'annan malaman yadda na fadin nan dole sai an fito da wannan tsari darajar naira nan kullun karewa take yi kudin da ake biya shekara 5 a jami'o'i har yanzu bai karin da ake yi bin 5,500 idan ka je alal misali jami'an gwamnatin tarayya za ka ga ana biyan 50,000 ko 40,000 in ka je na jiha za ka ga 150,000 200,000 waɗansu har 300,000 akwai jami'o'in da suke masu zaman kansu ana biyan 5,000,000 4,000,000 3,000,000 saboda haka me zai sa a ce gwamnati ta ɗauki wannan nauyin duka idan har da gaske muke so dole mu inganta wannan mu fito da wannan tsari ya kasance kuma yadda 'yan siyasa suke fitowa suna wandaka da kuɗin al'umma ya kasance an fitar da dokoki wanda za a tilastawa wato in kai sanata ne in kai dan majalisar tarayya ne in kai chairman na local government ne ko gwamnatin jiha ya kasance sun dauki nauyin daliban da basu da karfi saboda waɗannan su ne suka fi shan wahala idan aka ce ana irin waɗannan yajin aikin
saboda mu insha Allah wale su zamu dawo doctor muka dawo gurinka wannan yaji da aka yi na watanni 8 lokacin gwamnatin Muhammadu Buhari an samu buhin bukata wato kwalliya ta biya kudin sabulu koko
kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba domin matsalolin suna nan a yayin da suke kuma ma yana daya daga cikin abin da yasa ita kungiyar malaman jami'o'i suka garzaya kotu a wancan lokaci ai idan ka duba kusan kamar ana iya cewa an tirsasa su ne suka janye yajin aikin ba wai saboda an biya bukatun su bane kuma kada ka manta har yanzu bukatun da suke nema su din ne dai ake nan har yanzu ba a biya su ba da kama daga allowance da suke magana akai da dai sauran sabon manhajan tsarin biyan albashi da suka kawo na UTAS wanda ka san sun ce suna jin jiki akan IPPIS da aka dora su wannan manhaja na IPPIS ya kasance bai lura da wato karin girma da karin albashi da malaman jami'o'i kamata a ce sun samu ba domin su yanayin su daban yake da sauran ma'aikata don haka suka tsaro nasu manhajan na UTAS wanda suka ce shine daidai da tsarin tafiyar da ayyukan su to amma gwamnatin tarayya ta ce shi kansa UTAS din yana da nakasu don haka ba za a yi amfani da shi ba to kaga ita gwamnatin tarayya ta zo ta fidda sanarwa akan cewan tana iya wato kusan soke ayyukan su idan har ba su dawo daga yajin aikin da suke yi ba sannan kuma aka garzaya kotu inda kotu ta bada umarnin cewa yajin aikin da suke yi ba akan doka yake ba, dan haka dole ne su koma azuzuwa su ci gaba da karantarwa. Kaga ba a biya kulliya ba ta biya kudin sabulanta ba, kuma har gobe na ciki na ciki ne. Idan ka dubi irin dangantaka da ke tsakanin shi ministan kwadago Ingige Chris da kuma shugaban kungiyar malaman jami'o'i, zaka ga cewon kusan ana zaman doya da manja ne. Kuma har gobe dai an dai rabu dai dutse a hannun riga kawai ba tare da an samu biyan bukata ba.
Tunda har ba a samu biyan bukata, yanzu ku a ganin ku ku ne masana harkar ilimin nan, menene ya kamata a rika yi don warware matsaloli a maimakon yajin aikin nan tunda ba a samu biyan bukata kamar yadda kace?
Dole ne gwamnati yanzu a duk lokacin da za a yi kasafin kuɗi ta ƙara sa kuɗaɗe sosai akan kasafin kuɗi, domin idan muka dubi abin da ita hukumar ba da ilimi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa, kashi 26 na kasafin kuɗin kowace ƙasa ya kasance an zuba shi a cikin harkar ilimi. To amma a Najeriya ba na jin mun wuce kashi 6 tun lokacin da aka dawo wannan demokradiyyar. Kaga kenan akwai wagegen gibi dangane da irin kuɗaɗen da ake sakawa a harkar ilimi. Amma duk da haka an ce idan ka bi ta ɓarawo ka bi ta mabi sahu. Idan da zaka shiga jami'o'i kuma musamman ma na gwamnatin tarayya da na gwamnatin jihohi, akwai gidauniya ta TED Fund wanda gwamnatin tarayya ta aka ware daga harajin da ake samu na kamfanoni, kashi 2 na harajin kamfanoni wanda ake tallafawa jami'o'i wurin samar da kayayyakin koyo da koyarwa. An ka shiga da yawa daga cikin jami'o'i, zaka ga irin aikace-aikacen da ake nage-nage ne da kuma samar da abubuwa na koyo da koyarwa. Tsakani da Allah ana iya cewa gwamnatin tarayya ta yi kokari a wurin, amma su kansu jami'o'in tunda cibiyoyi ne na bincike da kuma harkar samar da ilimi da inganta rayuwa ta al'umma, akwai gidauniyoyi da dama a warwatsa a kasashen duniya waɗanda aka ajiye domin tallafawa harkokin bincike. Jami'o'in Najeriya na ɗaya daga cikin jami'o'in da suke baya-baya wurin cin gajiyar waɗannan gidauniyoyi. Zaka ga a kowace jami'a akwai masana a fannoni daban-daban, akwai masu bincike a fannoni daban-daban, amma kalilan daga cikinsu ne suka damu da su je su nemo waɗannan tallafi daga gidauniyoyin da ke warwatsa a ƙasashen duniya. Inda a ce malaman jami'o'i sun ci gaba da zurfafa bincikensu ta amfani ta kulla alaka da gidauniyoyin nan da ake da su a cikin duniya, watakila da magana da ake yanzu ba su ake yi ba, da an samu irin tallafin da ake bukata, da an wuce inda ake bukata. Domin harkar ilimi yana da matukar tsada, gwamnati ita kadai ba za ta iya ba, dole ne sai an jawo mutane, yan kasuwa, attajirai masu hannu da shuni kamar yadda ake a sauran kasashen duniya, duk sukan shigo domin su dubi wani fanni da ya shafi harkokin sana'o'insu sannan su zurfafa bincike. Sa'annan akwai kuma 'yan kasuwa da sukan shigo su samar da misali ababe irin su dakunan kwanan karatu na yara, dakunan kwana na dalibai, wato hostels, su samar da su suna ba dalibai haya a cikin farashi mai rahusa, sannan a hankali su maida kudadensu. Haka ma harkar kasuwanci da ake yi a cikin jami'o'i, a yanzu haka akwai jami'o'in da za ka ga dan kasuwa ya zo ya gina kamar abin da ake kira shopping mall. In ya gina wannan shopping mall din, dalibai suna shigowa suna saya da sayarwa, kuma shi kuma yana mai da kudinsa. Kaga duka waɗannan hanya ce ta bunƙasa kasuwanci a ɗaya ɓangaren da kuma inganta harkokin ilimi, domin ɗalibi yana buƙatar ire-iren waɗannan abubuwa saboda ya samu kwanciyar hankali da yake buƙata, ya mai da hankali a wurin karatu. Domin duk gwamnatin da za ta ce ita kaɗai ta isa ta ba da ilimi, to wannan gwamnati tana yaudarar mutane ne. Ilimi ba gwamnatin da za ta iya ba da shi ita kaɗai. Sannan kuma duk gwamnatin da ce za ta ba da ilimi kyauta yaudara ce. Ni ban yarda a ce an ƙara wato kuɗin makaranta na yara ba, amma dai ban yarda kuma a ba da ilimi kyauta ba. An duba nan a duba nan, saboda hannu ba ɗaya ba ne. Akwai 'ya'ya waɗanda suka fito daga gidaje na marasa galihu, kuma dole ne idan ana tunanin ire-iren waɗannan abubuwa a tuna da irin waɗannan ɗalibai da suka fito daga waɗannan gidaje, saboda su ma suna da haƙƙi. Idan aka ce an ci gaba da ƙarin kuɗin makaranta ire-iren waɗannan yara, a gaskiya ba yadda za a yi su samu ilimi.
Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
Haji Kabiru, bayanan da Malam Yusuf ya yi na batun yadda za a inganta karatun nan da shawarwari da shi dan Tala kuma ya nuna gibin ma da aka samu. Lokacin da ana batun yajin aikin nan, gwamnatin Najeriya ta yi kokarin samar da wata kungiya kamar ta zama kishiya ga kungiyar ASU. Kana ganin sabuwar gwamnatin nan ya kamata ta mara ma wannan sabuwar kungiya don su zama su biyu ne kungiyoyin malaman jami'o'in nan, koko kawai dai a ba ASU a inganta sha'anin karatun?
Wato magana ta gaskiya shine, kaga yanzu ni abinda na dauka ko a lokacin da aka yi niyan a yi ma ainihin ASU din kishiya, abu ne kawai dai halaye na 'yan siyasa kawai. In ka biyo nan abubuwan da kake gani, wani kila yanzu a siyasance ba shi yake gani ba. Magana ta gaskiya shine, mu duba ai ita kungiya ta ASU na malaman makaranta ne. Ina mai tabbatar maka ba tare da shakka ba, da yawa duk wani shugaban kasa da za a yi ba wanda yake sama ba, duk wani ilimi da yake da shi a duniya, wannan ƴan kungiyoyin ASU sun sani. A cikin ainihin professorship nan da doctorate da muke da shi, akwai wanda in gwamnati ta fitar da wani kuduri kamar government policy da programs, misali shi ya san abin da zai yi daidai da wanda ba zai daidai ba, ko da ba cikin gwamnatin yake ba. Ina baka wanga misali ne don ka san yanayin ilimi da karfi da suke da shi. To mutumin da ya san abin da ake biyan shugaban kasa da wanda ka da iyalan shugaban kasa suke yi, ya san na wanda dan majalisa yake yi, ga gwamnoninmu da nufin ya san yanda ake zuwa kasan waje ake sayar da fetur, ya san irin kudade da suke zurewa ta hannun wasu 'yan siyasa, sai ya ga cewa kudurin ga da yake neman a gyara ilimi da kanshi kusan biyu ne cikin kaso 100 na wa'anda 'yan siyasa ke amfani da shi. So kaga ire-iren wa'annan abubuwan dole zai ta harzuka su. Mutum ne ya zo kila ya danyi wani certificate din shi da ƙarya gama, sai ya zo ya samu dan majalisa. A cikin shekara hudun nan sai kaga yayi kudin da professor 50 ba su yi ba. Kaga irin wangan lamura ne na harzuka mutane. So abunda ni kawai nike gani yanzu, dole ne in ana kallon ASU ko an musu wasu kishiyoyi, kishiyoyin man an bada lokaci, za su san cewa kai mu zauna a ban maganan wa'annan tafiya na son ra'ayi na gwamnati, kushi za mu yi mu natsu mu gyara kasashenmu. Kuma kaga suna ganin takwarorin su. Yanzu mutum yana zaune misali America ko yana zaune Ingila, sai a ga irin karantarwa da yake da kuma gajiya da daraja da ake bayarwa na aiki na malamai masu karantarwa a jami'oyi, sai kaga anan yau ko jami'a kaje in ka zauna kana iya gane cewa wanga malami yana dan da yana halaka da 'yan siyasa, saboda yanayin kayan da yake sawa da yanayin motoci da yake hawa. Malamin da ku ainihin jami'an kadai yake karantarwa, za ga rayuwar shi irin gwargwado ne dai kawai, a ce kila hannu baka hannu kwarya. So kaga ire-iren wa'annan abubuwan, kuma a tsarin da gwamnati ta fitar da shi na IPPIS din nan, abin da ya zo da shi daya shine sabbatical da ake zuwa, kamar ana zuwa daga wata makaranta ka je ka karantar. So shi wannan na'uran bai nuna cewa kana karantarwa wata ma'aikata, saboda BBN ɗinka da ake biya da shi, in yau kamar makarantar ga da kake karantarwa ga albashin da ake baka wata makaranta, saboda kana da ainihin lamban ajiya guda daya. To in za a biya ka, kudin da zai shiga ɗayan makarantar can ba zai shiga ba, saboda zai nuna za a maka double payment, biya biyu kenan. To kuma shi IPPIS din sai dai ya yi maka biya ɗaya. To kaga malaman makarantar sun kawo korafi akan wannan, amma da yake 'yan siyasa su suna da kokarin cewa duk abin da za su yi su kare kansu, yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa suka yi yunkurin kawo wannan kishiyan. Kuma magana ta gaskiya, in dai aka ce an samu wa'anda suna da kishin ƙasa ta ci gaba, kungiyoyin nan ko an yi su goma, ƙarshe za a dawo ma ɗaya ne, saboda za a ɗan yi amfani da ku ne na wucin gadi, in tafiya ya tafiya kuma za ku gano lallai wannan kungiyar da kuka fitar cikin wata kungiya wanga kuskure ne.
Kabiru, kaga wasu na ganin laifin kungiyar ASU din nan, dan in ban manta ba akwai wani farfesa ma a nan jami'ar IBB da ke Lafai, wani farfesa fai ko har ma ya rubuta takarda cewa ya bar kungiyar ta ASU. Baka ga wannan kamar wata gagaruman koma bayan ne aka samu?
Wato ni kaina na ga lokacin da ya rubutun, in ka bibiya abinda farfesa ya gabatar a kai shine kamar wanka ne da jirwayi, mutum ne ya harzuka. Kaga yanzu ana gabatar da gwamnati misali na demokradiyya. Kaga dai na farko baran da aka fara yajin aiki din nan ya rubuta takardar nan ba, mutum ne ya bi abinda wasu haki ce ma in kogi ya hana a ketara ba zai hana a dawo gida ba. Yana ganin a yanayin zama da ake yi da shi Mr. Chris Ngige yana kallo irin tsarurruka da gwamnati suke zuwa da shi da kamar Malam Adamu shi minista Adamu Adamu na ainihin ilimi din. In ya ga in an zo an zauna meeting din kamar ita gwamnati da an zo daidai inda za a ce a bada kuɗi sai kaga ta tirje. To mutum yana lura da in dai gwamnati za ta yi zama a majalisar dattawa da majalisar dokoki ta fitar da kuɗi kusan biliyan 30 da wani abu za a yi gyara ba wai gina National Assembly ba gyara za a yi mashi. Akwai wasu kwangiloli waɗanda yake in ka fitar da su za ka ga ko ba a yi su ba Najeriya zai zauna lafiya. Waɗannan kuɗin a yi kuna da su a sa su a cikin ilimi. An kisawa sai kaga an yi wata ɗaya an yi wata biyu an yi wata uku sai ka fara tunanin to tunda a yanda ake tafiya a gwamnatance gwamnatin ga bata da niyya a warware wannan abubuwan mu mu dawo saboda kishin ƙasar mu kuma muna masana muna ganin wasu ƙasashe yanda ake yi mu koma mu zauna mu yi tunanin koda ba su bada abin gaba in aka biya muna bukatun mu misali a ce biyu a cikin goma sai mu koma a cikin makarantu. To irin wannan shawaran in ka kawo shi kaga kuma ɗan uwan aikin ka ba su kula ba sai ka tunanin to ka bari ka yi yunkurin cewa ka jaye ko in aka zo jayewan zai kawo wani maslaha a cikin tafiya. Ina tabbacin abubuwan da naga ya rubuta yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya yi tunani saboda ko yanzu aka ce an zauna zaka fuskanci yanayin yanda gwamnati ke yi shi kanshi minista na kwadago wato Chris Ngige ya nuna cewa ai ita wannan kungiyar ta asu hakuri ne ba ta da shi. Yanzu mu dauka yanzu an cire naira biliyan 2 da wani gwamna ya niyan fitarwa a sayan mashi motan hawa bayan zai ba office lab ainihin waje na gwaji guda nawa zaki za su gina a jami'o'i. To yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamai ke gani akwai gwamnonin da za ga sun yi shekara 4 an sa kuɗi daga gwamnatin tarayya zuwa jahohinsu ya fi biliyan 500 amma in ka je sai ka ci mu babu wani aiki sosai. So yana ɗaya daga cikin wa'annan kakkamance kungiya ne na masana su ma akwai gwamnonin da sun yi su ilimi a cikin tafiyan suna kallo mutum yana professor wani na doctor yana kanta a jami'a amma sai ya ga misali a ce degree kadai ke gare gwamna ya zo ya yi abubuwan da zai yi kudaden da ya kamata ya zo makaranta a sa a harkan ilimi a cigaba amma an ba wa'annan gwamnonin sai kaga kuma abubuwan ya wuce dole zai ta harzuka su. Mutum ya yi shekara 20 30 kusan yana karantarwa a jami'a amma duk da riga ko kuma takalmi ko agogo na wani dan siyasa bai iya saya. So yana ɗaya daga cikin abin da zai harzuka su ko kuma yake harzuka su kake ganin ana ta samun sato kasa kasi a cikin wannan tafiya.
Na'am Alhaji Yusuf bari mu dawo ne da kai mana bayani na karshe ta bangaren ka. Ka kawo shawarwari da ya kamata a bi da inganta al'amarin nan. Menene hasashen ku inda za a fuskanta tsakanin jami'o'in Najeriya da kuma sabuwar gwamnati mai ci wadda za ta shigo?
Wato abubuwa ne kamar yadda na bayyana a baya dole ne sai an sake zaunawa sai an sake mu abin fasali akwai abin da Bature yake cewa holistic approach sai an koma gaba daya an kakkabe komi a zauna a cire son rai idan gwamnatin daga suke take yi. Idan kuma gwamnatin ba da gaske take yi ba to wannan dambarwa da nace maka shekara 30 baya ake yi kowace shekara kusan kowace shekara sai an yi sashen ilimi musamman jami'o'i gibi wannan ba wucewa zai yi ba. Idan gwamnatin da gaske take yi to dole ta zauna da malaman nan a bi menene kokensu kamar yadda Dr. Dantala ya faɗi ko baya ga laifin gwamnati ita su kansu shugabannin jami'o'in akwai nasu gudunmawa da suke bayarwa wurin idan suka kai kokin su ba a sauraron su. Ita kungiyar asu ita kuma abinda muke sa ran ta yi shine kamar yadda na faɗi a baya kowane lokaci suka dauko matsalar su al'umman ƙasa da iyayen yara suna bayan su abinda ya faru a baya ne ya ishe ka ya zama izina gare ta ta san cewa ba kowane faɗa bane ake nasara kowane lokaci dole ka sha duka kuma shi ne ya same ta a yajin safi na baya-bayan nan saboda haka ta san cewa idan an ce ki bari sai ki so ki nemi wasu wanda ke gani ana ganin mutuncin su a sa su cikin tafiyar domin a samu sulhu idan ba haka aka yi ba kuma to yajin aiki kan har ma sai an yi wanda ya fi shekara nan a cikin wannan gwamnati da muke ke batun kamawa dole ne a sake zaunawa da iyayen yara da gwamnatin da manyan ƙasa da ita kungiyar asu din domin a samu maslaha a fitar da tsari wanda yake za a bibiye shi koda bayan wannan gwamnati ya kasance ana mutunta wannan tsari, domin ai da a baya an yi ta yin haka amma mutuncin da ba a yi ma tsari shine kwaliya ba ta biyan kudin sabulu a wannan dalilin.
Dr. Antala rufe mana wasu na ganin su kansu malaman nan sun fi san kansu, me za ka ce game da wannan?
To ni wato hakika suna nuna son kai a cikin al'amuransu, saboda idan ka duba za ka ga sun fi mai da hankali akan matsawa gwamnatin tarayya lamba akan samar da kuma cimma bukatunsu. Alhali kuwa a nan cikin jami'o'in ma da za su duba kamar yadda malaman jami'o'i suke a can baya da shekaru 40 da dama da suka wuce da yan kai da suka wuce, hatta shugabannin jami'o'in malaman jami'o'i ba su bar su ba, domin duk kudaden da suke shigowa cikin jami'o'i sukan saka ido su ga yaya shugabannin jami'o'in suke sarrafa waɗannan kudade. Amma a yanzu hakan baya faruwa, inda zaka dubi wannan gidauniya ta Tet Fund da irin kudaden da take turawa jami'o'i, ɗaruruwan miliyoyin nerori ne domin gina wasu cibiyoyi da kuma wurare na koyo da koyarwa. Amma zaka ga shugabannin kungiyar malamai ta jami'o'i wato ASU sun kauda kansu akan yadda ake tafiyar da waɗannan wato kudade da ake samu. Misali zaka ga shugaban jami'a yana ta ayyuka na gine-gine na Tet Fund, wasu ayyukan an saka kuɗi fiye da kima a kansu amma ba su damu ba saboda ba su bincike. Saboda me? Da yawa daga cikin shugabannin kungiyar malaman jami'o'i ta ASU, wannan ba zargi bane, an akan ba su mukamai a cikin kwamiti da kuma shugabanci wasu cibiyoyi na cikin jami'o'in. Dan haka zaka ga kusan ana iya cewa kashe mu raba kawai ake yi da su a cikin jami'o'i. Dan haka ba su faye damuwa da sa ido akan yadda ake tafiyar da yadda ake kashe waɗannan kuɗaɗe da ake samarwa daga gidauniyar Tet Fund ba. Kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo nakasu akan yadda ake tafiyar da jami'o'i. Kamar yadda na faɗa, gwamnatin tarayya ita kaɗai ba za ta iya yi ba, domin tana iya ƙoƙarinta amma ba wai ina ƙoƙari ne in kare ta ba. Ita kanta gwamnatin tarayya akwai buƙatar ta ƙara saka kuɗi akan wato kasafin kuɗi na shekara da ake yi musamman ma a ɓangaren ilimi. Idan aka yi haka, ina ganin za a iya cimma masala akan wannan al'amari. Sa'annan su kansu shugabannin jami'o'in da kuma shugabannin kungiyar malamai ta jami'o'i su ƙara zurfafa bincike da baza idanu akan hanyoyi da za su iya samarwa na jawo hankalin masu zuba jari a cikin jami'o'i, ta samar da watakila ɗakunan kwana na ɗalibai, wuraren saya da sayarwa, samar da 'yar kasuwa a cikin jami'o'i da kuma wasu wato ƙananan sana'o'i da za su iya samarwa ta daga wurin 'yan kasuwa, ta yadda yake abin zai zama kamar cuɗanin cuɗaka ne sai kaga komai ya tafi daidai yadda ake so.
Na'am, to jama'a, kwata-kwata abin da za mu iya ɗauka kenan a cikin wannan shiri na wannan rana a yau, a madadin 'yan uwa abokan aiki ko kuma waɗanda suka ba mu dama muka kawo wannan shiri, musamman waɗanda muka tattauna da su, Dr. Muhammad Dantala Aliyu, ƙwararre akan sha'anin ilimi, da kuma Muhammad Kabiru, wato Kabiru mai jama'a mai sharhi akan harkokin siyasa, da masani akan tattalin arziki Malam Yusuf Ibrahim Ladan. Ni Mustapha Nasiru Batsari nake cewa mu zama lafiya.
Sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage, sai kuma wanda ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni a yau Dadi Balawi, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin, ni ce taku Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya. Yau da malalaci, yau yara suka sa a gaba.